Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 21 ga watan Disamba na shekarar 2016. A birnin Yamai na Jamhuriyar Niger kenan, ko me yayi zafi haka?
Dalilin zuwa ta anan, kasuwanci da ya mutu. Ni ina da dan kantina, tuwa ne nake ina saidawa. Na rance da Allah yanzu na koma ayan Maula. An kashe mun dan shagon, kuma yan mun hido da abin da aka kai ba a saye.
To, za ku ji ƙarin bayani dan anjima kadan. Muna kuma dauke da rahoto akan kaman buhunan tabar wiwi da ƴan custom suka yi a birnin Lagos da kuma wata shinkafa da ta yi wuta roba ce. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin wani irin mataki ko hukunci kuke gani ya kamata a yankewa masu shigowa da shinkafar roba a Najeriya, idan har bincike ya tabbatar da gaskiyar wannan lamarin. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Sauraro, barkamu da warhaka. A yau Laraba, jami'an ƴan sanda sun bazama neman wani ɗan ƙasar Tunisia da ake zargi da hannu wajen mummunan kisan da aka yi da babban mota a ranar Litinin da ta gabata a ƙasar Jamus. An ba da takardar izinin kama shi a yau Laraba, mutumin mai suna Anis Amri, wanda aka saka sunansa a matsayin ɗan ƙasar Tunisia da aka haifa a garin Gaza. Takardar da aka buga ta nemansa ta ce ya yi amfani da sunaye kusan guda 6 daban-daban da kuma ƙasashe guda 3 a baya, kuma ana kyautata zaton yana ɗauke da makami kuma mai haɗari ne. Jami'an na Jamus sun bayyana wasu hotunan mutumin guda 2, kuma suka bayyana shi a matsayin mutumin da matsakaicin tsaho da kuma girma, yana da baƙin gashi kalar idansa kuma ruwan ƙasa ce. A yanzu haka dai jami'an ƴan sanda na bincike a cikin ƙasar Jamus da kuma ɗaukacin ƙasashen tarayyar Turai. Ɗaya mutumin da aka kama a yayin da haɗarin ya afku ɗan ƙasar Pakistan an sake shi sakamakon rashin isasshiyar shaida. Bayan wata tattaunawa a yau Laraba da jami'an tsaro, ministan cikin gida Thomas de Maizière ya ce ƴan sanda sun bayyana Amri a matsayin sabon wanda ake zargi, amma fa zarginsa kawai ake yi, ba lallai ne a ce shi ya aikata wannan aika-aika ba. Bayan Maizière ya kiyarda ya tabbatar da labarin da kafafen yaɗa labarai suka bayar na dangantaka tsakanin Amri da kungiyar Daesh, Stephen Meyer, wani mai kafa dokoki na kungiyar ƴan ra'ayin riƙau, ya ce Amri ya kasance cikin bincike tsawon lokaci.
Aikin kwashe mutane, ƴan tawaye da kuma fararen hula daga arewacin birnin Aleppo ya shiga, wato ya ci gaba bayan tsaiko da aka samu na kwana guda. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa motocin bus-bus ɗin da suka ci gaba da tafiya daga gabashin birnin Aleppo. Ƙungiyar sa ido ta kare haƙƙin ɗan adam ta Burtaniya da ke Siriya ta ce motocin bus-bus guda 60 ne suka shirya domin kwashe mutanen daga yanayin matsanancin sanyi a gabashin Aleppo, abinda zai zama mataki na ƙarshe da ƴan tawayen za su bar ɓangaren Aleppo da suka kwace shekaru 4 da suka wuce. Amma kwashe mutanen ya ɗan tsagaita sakamakon matsala da aka samu a kan yarjejeniyar kwashe mutanen. Kwasar ƴan tawayen gaba ɗaya daga inda suka kwace zai baiwa sojojin Siriya na Bashar al-Assad damar juya Aleppo, wani gagarumin ci gaba da suka samu tun shekaru 6 da aka kwashe ana tafka yakin basasar. Ana da ya kwashe mutanen ne ƙarƙashin yarjejeniyar da Rasha da Turkiyya suka shiga tsakani, wacce aka kira mutane su fice daga 2 daga cikin ƙauyukan da ke yankin Idlib wanda ke ƙarƙashin ƴan tawayen.
To, labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce kashe jakadan ƙasar Rasha da aka yi farkon satin nan babu ta baba ya faru ne daga ɗan ƙungiyar haɗakar musulmi ta limamin nan mai suna Fethullah Gulen. Shugaban ya ƙara da cewa ba a buƙatar siranta maganar tunda mamba ne na FETO. Shugaban ya faɗi haka ne a yayin taron manema labarai. Ya ce ana amfani da takaitaccen sunan na Feto ne, amma ma'anarta ita ce ƙungiyar Fethullah Gulen. Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya shaidawa sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ta wayar tarho cewa suna da tabbacin makashin na da alaka da limamin addinin Musulunci mai suna Fethullah Gulen, wanda ke zaune a Amurka kuma wanda ake zargi da hannu a yankurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a Turkiyan a baya. Taron manema labaran da aka yi a yau Laraba ita ce karo na farko da shugaban kasar ya fito baro-baro yayin wannan magana.
Wata gagarumar wuta ta tashi a wata mashahuriyar kasuwar saida kayan wasan hasken wuta ko kuma fireworks a Turance a kusa da birnin Mexico, inda ta yi sanadiyar mutuwa akalla mutane 30-70 kuma suka raunata. Kasuwar mai suna San Pablito da ke birnin Chultepec tana tazarar kilomita 30 arewa da babban birnin kasar, tana makare da masu sayar kayayyakin wasan wutar domin bukukuwan Kirsimeti da kuma sabuwar shekara. Ofishin babban alkalin kasar ya ce abubuwa shida ne suka fashe waɗanda suka jawo haɗarin, kuma suna ƙaddamar da bincike akan keta dokoki da ƙa'idojin sayar da kayan wasan wutar domin gano wanda ke da alhakin haɗarin. Shugaban ƙasar Mexico Enrique Peña Nieto ya yi amfani da shafin Twitter domin aikawa da ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma fatan neman sauƙi ga waɗanda suka ji raunuka. Fashewar da kuma gobarar ta lalata rumfuna da yawa a shekarar 2005 da kuma 2006. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, 'yan kasar sun gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Yamai ɗazu da la'asar domin nuna rashin gamsuwarsu da salon mulkin gwamnatin shugaba Isuhu Muhammadu, wacce suka ce ta jefa su cikin halin ƙuncin rayuwa. Wakilin sashen Hausa Sulaiman Munabarma ya haɗa mana wannan rahoton.
Dubban mazauna birnin Yamai ne suka amsa kiran ƙungiyoyin da suka shirya wannan zanga-zanga, inda suka shafe kusan kilomita 2 a titunan birnin Yamai suna kirari da shewar nuna ɓacin rai akan halin ƙuncin rayuwar da suka ce talakawan ƙasar Nijar ke ciki a yau saboda sakacin gwamnatin ƙasar, kafin daga bisani su yi gangami a dandalin Place de la Concertation. Maman Mustafa Almu na kungiyar Rotab na daga cikin shika-shikan wannan zanga-zanga.
Garin ya yi tauri, garin ya mutu, ma'aikanta sun kashe ma talakawa wurin sana'a, sun ana musu shakatawa, sun aza musu matsaloli da yawa, waɗanda ba su kai ba su dawo ba, ba su nan ga aikin komi sun ishe mu siyasa. Yau hatta da babbar kasuwa an rihe ta saboda ba harkar siyasa, harkar gaskiya ce, kowa ya mutu, ba su nan ga an wana mana komi.
Maitar Abubakar Abdullahi Shalare, wani masanin doka da na yi kicibi su da shi a wurin wannan zanga-zanga, ya bayyana cewa
matsalolin suna da yawa, kamar kaga babu adalci, babu gaskiya, kuma babu demokrasi, sai ƙarya da makirci. Abinda a ikon ƙasa kake ku kanzu cire maka, kaga wannan ko
tun ba aikin yan siyasa bane kuke ku yan warar hula?
A mu aikin yan warar hula, yi wannan kaga wannan siyasa babu wanda muka ba dala, kawai kowa ne dan abinda yake yace shi yayyasa ya fito.
Mutanen da ayyukan rusa shaguna da hukumomin Yamai suka kaddamar a watan Agustan jiya saboda zargin su da rashin bin ka'ida su ma ba a bar su baya ba a wannan zanga-zanga. Hajiya Gambo tana ɗaya daga cikin waɗanda matakin ya rutsa da su.
Dalilin zowa ta a nan, kasuwanci da ya mutu. Ni ina da ɗan kantina, tuwo ne nake ina saidawa. Na rance da Allah yanzu na koma ƴan Maula. An kashe min ɗan shagon, kuma in mihido ga abin da aka kwai ba a saye. Kai yanzu nan in ka zo da dada tuwon da nake saidawa ma ni ba a saye. Wallahi sai ya yi kwanta, in za a zama mai yana su ciwo kuma in ta sai na ci bashi, yanzu haka mai kantin da nike doko abinci wallahi iya biya ta bashi.
Yan adawa waɗanda albarkacin sallar jamhuriya ta ranar 18 ga watan Disamba suka zargi shugaba Isuhu da gazawa sun amsa gayyatar 'yan horar hula a wannan zanga-zanga, wacce ta samu halartar 'yan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren adawa. Alhaji Rabi'u Gwanda wani kusa ne a ƙawancen FRDDR na jam'iyyun adawa.
Ai kun suka ce kira ne na ga 'yan ƙasa situwayen te suka ci. Ga labarin ni da na samu, ina jin halin jami'o'i masu goyon bayan iko sun aika musu wanga goron gayyata. Kenan mu babu mamaki yau a ganmu a cikin waga harabai mun kawo goyon bayanmu.
Amma alhaji dama ana zargin su waɗannan 'yan horar hula da cewa ai suna taka rawa da bazar ku yan siyasa musamman ku yan adawa. Shin ba ganin halartar ku wurin wannan zanga-zanga zai iya gaskanta wannan zargi?
Yan ƙasa suka yi kiran mu mu zo mu ceci ƙasar mu, mu faɗi abubuwan da ba su yi, magabata su shaurare mu da kunnuwar rahama.
Zanga-zangar wacce aka gudanar da rana kai tsaka ta kammala cikin lumana ba tare da wata hatsaniya ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma daga jamhuriyar Niger, kuma bari mu koma Najeriya, inda hukumar kwastam bangaren masu sintiri a kan tekun kasar ta kama manyan buhunan tabar wiwi na naira miliyan 250 a watanni ukun da suka gabata. Bayan haka, hukumar ta kuma cafke wasu buhunan shinkafa da ta yi wuta roba ce. Yanzu haka dai ana gudanar da bincike a kai. Wakilinmu na Lagos, Babangida Jibrin, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan kamo na buhunan tabar wiwi da kuɗinsu ya kai na naira miliyan 250 ya zo ne bayan kama wasu dubban buhunan shinkafa da wasu 'yan Najeriya ke cewa na roba ne. Ga dai controller custom Umar Yusuf.
Kayan da muka kama tabar wiwi wanda manyan buhuna sun kai 43, wanda kuɗinsu an misalta cewa sun kai miliyan 250, wanda jami'an NDLA suka faɗa. Wannan kuma kaya mun kama su ne ran 5 ga watan 12 nan a Waterside na Igandu na cikin Lagos a Baragri Axis. Wannan kaya dai daga Ghana suke, don ba su ɗaya ba su biyu ba cikin wannan shekara mun kama irin wannan kayayyaki har sau 5, wanda yanzu kuɗinsu ya kai wajen miliyan 700.
Game da shinkafar roba ake zargin hukumar ta kama kuwa, hukumar ta kwastam a cewar babban controller mai kula da yankin gaban ruwan Najeriya Alhaji Umar Yusuf, har yanzu ana gudanar da bincike akan wannan shinkafa.
To ni dai nan ban samu ba, amma an yi ikirari cewa an samu buhu 105 ne a ɗaya daga cikin gudunmu da take Ikeja, wanda shi din ma yanzu kuna mun ba an aika wa ƴan NAFDAC su je su tantance ko na roba ne ko ba na roba, so kaga ba zan iya maka ƙarin bayani akai ba. An kai an mika wa jami'an NAFDAC, su ne alhaki ya race a wayansu su je su sa na'ura su duba shin plastic ne ko kuma ainihin rice ne. Saboda haka sai su fito da bayanansu, sannan za mu gaya muku gaskiyan wannan ɗin plastic rice ne ko kuma ainihin shinkafa ne mai kyau.
Ko yan kasuwa a birnin na Lagos sun yi karo da wannan shinkafa kuwa? Ga dai wani ɗan kasuwa.
Assalamu alaikum. Gaskiya ban taɓa jin labarin shinkafar roba ba. Haƙiƙa ban taɓa jin labari ba.
Hukumar kwastam ta Najeriya dai ta bugaci goyon bayan jama'a wajen yaƙi da 'yan fasa ƙwauri, kamar yadda Kwamanda Umar ke cewa.
Ina kira da babban murya 'yan Najeriya su riƙa ba mu irin wannan bayanan sirri. Sannan kuma wannan fasa ƙwauri da ake a kan ruwa ba abu ne mai fa'ida ba. Kowa ya kamata ya kishin Najeriya. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu shugaban ƙasa mai kishin Najeriya.
Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Mugargadi mai gina ra min mugunta. To
gargadi mai gina ra min mugunta.
To madalla a gaida Babangida Jibril. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin wani irin mataki ko hukunci kuke gani ya dace a yankewa masu shigowa da shinkafar roba a Najeriya. Idan har bincike ya tabbatar da gaskiyar wannan labarin, sai a kira a bayyana ra'ayi. Amma kafin nan, ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Kaulinka watakila fa kai ka fada mu gargade mai gina ra min mugunta mu gargade mai gina ra min mugunta
mu gargade mai gina ra min mugunta
kai ko wanda yayi mu Allah sarki ya kwabe mai gina ra min mugunta
mu gargade mai gina ra min mugunta
kai yan uwa mu sa alheri zai ce yamma kai mana daɗi amma fa mu bar gina ra min mugunta
mu gargade mai gina ra min mugunta
kuma shi mai gina ra min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina ra min mugunta
mu gargade mai gina ra min mugunta
kuma
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655 26555.
Madalla mun samu kira na farko daga kasar Chadi. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Chadi?
Ba daga Chadi bane, daga Najeriya ne. Kina sai da kuskure.
To, da wa muke magana?
Kuna magana da Aliyu Ibrahim Awa daga Kebbi.
Oh, daga Kebbi ne. To Mallam Aliyu, muna jin ka.
Yawwa, ni shawara na game da masu shigowa da shinkafan roba a Najeriya, ya da kyau aka kama su a hukunta su a hukumance. Saboda zama darasi ga waɗanda za su ke da niyyar yi ko nan gaba.
To Mallam Aliyu, kamar wani irin hukunci ne kake gani ya kamata a ɗauka?
Ai, kowane ƙasa na da ta dokoki na duk abin da mutum ya saba na doka. A duba doka, a hukunta su bisa hukuncin doka, shi dace.
To Mallam Aliyu kenan daga Kebbi, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Maiduguri?
Mustapha Musti ne daga Maiduguri ke magana.
To Mallama Mustapha, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ina cewa wannan abun kamata a duba a dauki hukunci da ya dace. Mai wannan abun ba karamin illa ba ga jama'a, tsakanin jama'a, musamman ma da kuma muna ganin muna cikin talauci, muna cikin yunwa. Aka kama na irin wannan abun ba dan an sai an tantance an duba mai kyau ba da sai suka je kuma ga fita da irin wannan ba. Kuma muna roƙon gwamnati ya yi mana bincike na barai.
To Mallam Mustapha daga Maiduguri kenan, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Taraba.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Douglas Usman daga Bali, Taraba State.
To Mallam Douglas, muna jin ka.
Yawwa, irin matsalar da muke cikin a Najeriya, irin waɗannan mutane wanda suke kawo, ai waɗannan ba sassan mutane ba su da kishi, ai musu hukunci wanda ya dace da su sosai. Yawwa, ra'ayina kenan.
To mun gode Mallam Douglas daga Taraba. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna kuma da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu wani kiran daga jihar Neja. Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Arhaji Yaro daga Neja State, Osun local government.
To muna jin ka, Alhaji Yaro, me zaka ce?
To ni a ra'ayina, gaskiya irin mutanen da ke shigowa da shinkafa a Neja a cikin Najeriya ya kamata a ɗauki babbar aki a kansu, saboda kada su cutar da jama'a. Saboda duk mutumin da yake cuta ya shigo da ita a Najeriya, kaga wannan bai dace ba, saboda ba a san iya abin da sun ka kwaso a kan wannan abin ba, ko ba haka ba?
Haka. To mun gode Alhaji Yaro daga jihar Neja. Yanzu kuma bari mu je Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Tashin Wakil Girgir daga karamin hukumar Jakusko Yobe a Najeriya.
To Mallam Tahir, muna jin ka.
A ni ra'ayina game da wannan masu shigowa da shinkafar roba, na farko dai abin ya fuskanci fuska ce. Na farko a duba a ina ne ake wannan shinkafar roba, a je a rike wannan kamfani kuma hukunta su. Na biyu, waɗanda suka shigo da shi nan Najeriya, su kuma hukunta su yadda da bisa ga doka yadda ta kaya. Shi ne ra'ayina.
To Mallam Tahir daga Yobe kenan, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum. Yaya ta, barkanku da warhaka.
Sunana
Murtala, kuma ina kiranku daga garin Rigasa a Kaduna, tarayyar Najeriya ne.
Mallam Murtala, kana lafiya? Menene ra'ayinka yau?
ra'ayina shine cewa ni shawarar da zan bada in dai an tabbatar da shinkafa roban nan ne to gaskiya kawai hukuncin rataya ne shine ya cancanta da irin wa'annan masu wa kasa zagon kasa marasa tausayin al'ummar su wanda sun yadda su halaka al'ummar su wannan kila wani yaki ne ma daga kasar nan suka wasu marasa ci gaban wannan kasa suka fito da shi don duk mutumin da ya ci abin nan kai likita sun tabbatar ba inda za a yi rayu ko leda ma leda ka hadiya da matsala balle wannan zai je shiga kotan mutum da ya taru kin ga mutum zai rasa rayuwarsa ne to kawai abin da ya cancanta da su shawara na a rataye su kawai kila haka zai zama izina da mai sanya irin wannan abu a tashi lafiya
mallam martalawa ta kan sa musu igiya a waya a rataye su kenan
to su za su kashe miliyoyin mutane ne yayana haka shi ya cancanta da su ai ko ba haka ba
To Mallam Murtala kenan daga Kaduna yace a rataye wanda aka kama da wannan laifin. Har yanzu mun sake samun wani kiran daga Kaduna.
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
To Maryam Dauda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya wa'annan mutane ba su kyauta ba. Saboda sunana dai Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa muna jin ka. Saboda
su wayannan mutane suna so su kashe al'umma ne gaba daya. Dan haka duk irin hukuncin da kasa ce wa wayannan mutane wallahi ba a yi musu abin da yayi zata hukunci ba. Saboda idan muka dauka ni da daga bidiyon wannan shinkafa ta roba abin ya kona mun abin ya taya mun da hankali. Saboda duk wanda ya ci wannan shinkafa ina tabbatar miki ba zai ƙara numfashi ba. Da haka hukuncin da shi Malam Mustala ba yake magana ai ya kamata idan hukuma ta kama wayannan mutane a rika rataye su bayan an rataye su a harbe su gaban jama'a kowa ya tabbatar da cewa wayannan mutane azzalumai ne, matsuta ne, baƙiya ƙasa ne wanda ba sa ƙaunar al'umma a Najeriya. Da ƙarshen ne muku fatan alkhairi, Allah ya sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo, nagode.
To Alhaji Musa Garo kenan shi ma ya goyi bayan a rataye kuma ya ce bayan an rataye ma a harbe. To yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
Ana magana da Sama'il Aisawa a daga jihar Bauchi, karamar hukumar Ganjuwa.
To Mallam Sama'il, muna jin ka.
To a wannan dai maganar masu shigowa da shinkafar nan tsakani da Allah dai mu muna kira ga gwamnatin tarayya shugaba Baba Buhari. Mai kishin talakawa. Yanzu dai abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan namu a duba mana wannan abu da idon basira domin waɗannan masu yi mana wannan abu a mana a hukunta su yadda ya kamata. Abinda muke bukata kenan a tausaya mana, a tausaya a duba halin da muke cikin nan waɗanda suke cutar da mun nan a musu hukunci daidai da dokar ƙasa. Abinda muke bukata kenan. Sunana Sama'il Aisawa daga jihar Bauchi, karamar hukumar Ganjuwa.
Shin Mallam Ismail kenan daga Bauchi, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Gusau.
Kuna magana da Abubakar Bakar Gusau, kofar Mani Gusau.
To Mallam Abubakar muna jin ka.
Gaskiya waɗanga suna sun zo da mummunan aibi a ƙasar mu, abinda ya kamata in an kama su a rataye su ba dan Allah ya hana kowane mutum ba da sai a ce a gama musu rukuna. Domin duk wanda ya ci wannan shinkafa zai mutu ne ba zai rayu ba. Da bata yana fatar shugaban ƙasar mu yi tsananta.
To Mallam Abubakar kenan daga Gusau, amma layin shi ya goce, bamu gama jin bayanin shi ba. Kuma ana muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin mu, sai mu ce mun gode. A tare mu a shirin yau da gobe, in Allah ya kai mu gobe Alhamis, za a ji ƙarin bayani daga wajen likitoci akan wannan batun na illar shinkafar roba idan har ɗan adam ya ci ta.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan ne game da sojojin sama da ke yaƙi da ISIL suka bayyana nasarar ƙarin mutuwar wasu shugabannin ISIL ɗin su uku, in ji ma'aikatar tsaron Amurka. Biyu daga cikin shugabannin ku su ne waɗanda suka agaza wajen kai harin ranar 13 ga watan Nuwamban shekarar 2015 a Paris, wato Sala Gaumat da Sami Djaudu. Shi kuma na ukunsu shi ne Walid Haman, wanda shi ne mai shirya ƙunar bakin wake wanda aka yanke wa hukuncin ta'addanci bayan idanunsa a Belgium na harin da aka wargaza a cikin shekarar 2015. Brett McGook, babban jami'in gamayyar rundunar sojan sama na haɗin gwiwa da ke yaƙi da ƙungiyar ta ISIL, ya ce duka shugabannin uku na ISIL su ne gaggan shugabannin da ake kokarin ganin bayansu kuma an yi nasarar yin hakan. A wajen taron manema labarai, Maguk ya bayyana ƙarin wasu nasarori da aka samu wajen yaƙi da ƙungiyar ta ISIL waɗanda suka haɗa da raguwar daulolin ƙungiyar tare da raguwar adadin sojojinta musamman a cikin Iraki da Siriya, sai kuma wargaza hanyoyin samun kuɗin shiganta tare da lalata hanyar sadarwanta na intanet da duk wata hanyarta na mu'amala da sauran ƙungiyoyi ko kuma masu ba ta gudunmuwa ciki har da Libya da tafkin Chadi da kuma Afghanistan. Haka kuma Mr. Maguk ya bayyana cewa ƙarin ƙaimi da aka sa wa ƙungiyar na ɗauke babban headquarter na Jikanayika da ke Raqqa da Mosul shi ma wani abu ne da ya ƙara dama mata lissafi. Sai dai kwamandan ya ce rundunar sojan saman ba ta samu waɗannan nasarorin ba, ha kawai zikau, sai da ita ma ta ɗanɗana kuɗarta. Ya ce domin ko ta hasaran sojojinta na Amurka su biyar waɗanda suka mutu lokacin wani fafatawa da wannan ƙungiyar. Sai kuma jami'an tsaron ƙasar Iraki waɗanda suke faɗa ba ƙaƙƙautawa domin ganin sun ƙwace yankinsu da ƙungiyar ta ƙwace, ya ce su ma ba sha daɗi ba a hannun wannan ƙungiyar. Sai kuma ya ce sojojin ƙasar Siriya sama da 1,000 su ma sun kwashi kashinsu a hannun wannan ƙungiyar a lokacin da sojojin ke ƙoƙarin ganin sun sake ƙwace Manbij na ƙasar ta Siriya. Sai dai Mr. Maguk ya ce babban abin farin cikin shi ne duk inda sojojin ƙawancen suka ƙwace daga hannun ƙungiyar ta ISIL ba ɗaya daga cikinsu ta sake karɓa. Ya ce kuma abin da ya sa haka shi ne duk inda za su afkamawa sai sun tabbatar sun samar da tubali mai ƙarfin gaske a fannin tattalin arziki da na demokuraɗiyya, wato samar da abin da mutanen wurin ke bukata domin tuge abin da su garza ya yi wahala, wanda kuma hakan zai sa ya zama abu mawuyaci ga ƙungiyar ta ISIL ta sake fasa wannan wuri har ta yi mafarkin yin nasara. Ya ce duk inda rundunar ta yi nasara a kan ISIL to ya zama wani dindindin kenan. Mr. Maguk ya ce ba shakka har yanzu ƙungiyar tana ci gaba da zamewa barazana ga duka ƙasashen nan biyu, wato Siriya da Iraki, musamman da yake har yanzu ƙungiyar tana samun mutane da ke shiga cikinta daga sassan duniya daban-daban. Sai dai ya ce kaf gaba ɗaya yau kwadda ake yi game da fatattakan ƙungiyar a duk faɗin duniya yana samun nasara. Maguk ya ce har kullum suna ci gaba da lalubo hanyoyin da za su durƙusar da wannan ƙungiya, ya ce kuma ba za su yi ƙasa a gwiwa ba har sai sun ga ƙarshen waɗannan abokan gaba. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa ƙarfe 3:57 yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yau Laraba, jami'an 'yan sanda sun bazama neman wani ɗan ƙasar Tunisiya da ake zargi da hannu wajen mummunan kisan da aka yi da babban mota a ranar Litinin da ta gabata. An ba da takardar izinin kama shi a yau Laraba, mutumin mai suna Anis Amri, wanda aka saka sunansa a matsayin ɗan ƙasar Tunisiya da aka haifa a garin Gaza. Takardar da aka buga ta nemansa ta ce ya yi amfani da sunaye kusan guda 6 daban-daban da kuma ƙasashe guda 3 a baya, kuma ana kira zaton yana ɗauke da makami kuma mai haɗari ne. Aikin kwashe mutane 'yan tawaye da kuma fararen hula daga arewacin birnin Aleppo ya ci gaba bayan tsaiko da aka samu na kwana guda. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa motocin bas-bas ɗin sun ci gaba da tafiya daga gabashin birnin na Aleppo.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Kelvin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.